This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani jirgin yakin Amurka mai lugudan bama-bamai na dogon zango ya yi shawagi a sararin saman ƙasar Koriya ta Kudu a yau dinnan Lahadi, a wani al'amari tamkar martani ga Koriya ta Arewa kan gwajin makamin nukiliyar da ta yi na baya-bayan nan. Jirgin lugudan bom ɗin na B-52 wanda ke da ƙarfin ɗaukar makamin nukiliya an tsinkayo shi yana gita saman sansanin sojin sama da ke Ocean mai tarar kilomita 72 daga kudancin kan iyakar da ta raba Koriyawan biyu, kafin ya nufi mazauninsa da ke Guam wanda ke daura da wurin. Wasu jiragen yaƙi biyu na Amurka da Koriya ta Kudu sun yi rakiya ma jirgin mai lugudan bama-bamai. Admiral ɗin sojin saman Amurka Harry B. Harris, wanda shi ne kwamandan rundunar da ke kula da yankin Pacific, ya fitar da wata takarda mai bayani cewa wannan shawagin wata manuniya ce ta irin dukufar da Amurka ke yi wajen kare kawayenta na Koriya ta Kudu da Japan da kuma Amurkar kanta. Masu saka ido sun ce wasu hare-haren da aka kai wani garin da ke hannun 'yan tawayen Siriya a arewa maso yammacin ƙasar a jiya Asabar sun hallaka mutane da dama, ciki har da farar hula da mayaka da kuma fursunoni. To amma kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriya bata fayyace ko jiragen yaƙin Siriya ko na ƙawar Tarasha ne suka kai hare-haren na lardin Idlib ba, inda dukkaninsu biyu suka yi ta kai hare-haren bom cikin makonnin baya-bayan nan. Kungiyar saka idon ta ce mutane aƙalla 39 ne suka mutu a hare-haren, waɗanda suka shafi wani ginin kotu da gidan yarin da ke ganga da shi, wanda ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar Al-Nusra mai alaƙa da Al-Qa'ida da ke garin Ma'arad Al-Numan. Rahotannin farko na nuna cewa mutane da dama ne suka kuma samu raunuka, kuma da wuraren da aka yi niyyar aunawa sun haɗa da kotun addini da ƙungiyar da kuma gidan mawaƙafinta. Kafafen yaɗa labaran yammacin duniya sun ce makamai masu linzami wajen huɗu ne suka dira kan rukunin gine-ginen, kuma adadin mamatan na fa iya haurawa. Al-Nusra na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin rajin gwagwarmayar musulunci mafiya ƙarfi a Siriya, wacce ke ƙoƙarin kafa gwamnatin Islama a ƙasar. Wannan tashin hankali mai fuskoki barkatai, ƙungiyar na fuskantar ƙalubale daga sojojin gwamnati da ƙungiyar ISIS da kuma su ƙungiyoyin 'yan tawayen da Amurka ke goyon baya. 'Yan sanda a Kosovo sun yi amfani da ruwan zafi da barkonun tsohuwa wajen tarwatsa gangamin masu zanga-zangar ƙyamar gwamnati a Pristina, babban birnin ƙasar. Gangamin wanda aka fara cikin lumana shi ne na baya-bayan nan a jerin zanga-zangogi na buƙatar a rusa gwamnatin saboda yarjejeniyar da ta ƙulla kwanan nan da Sabiya da Montenegro da ke makwabtaka da Kosovo. Dab da ƙarshen gangamin na jiya Asabar, wasu daga cikin masu zanga-zangar sun jejjefa kayan fashewa da duwatsu kan babban ginin, suka farfasa tagogi tare da haddasa wata 'yar gobara a wani sashen ginin. Nan ne kuma sai jami'an tsaro suka maida martani ta wajen amfani da barkonun tsohuwa suna ta korar masu zanga-zangar. An ba da rahoton kame da kuma jejjerun raunuka da dama. Jam'iyyar Adawa, ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Dogaro da Kai, da kuma hadakar kafa jam'iyya nan gaba sun ce yarjejeniyar da gwamnati ta cima da Sabiya, wadda ta baiwa Sabiya wanda ke kuso bukarin iko a kasar da kuma damar karbar tallafi daga Sabiya barazana ce ga diyaucin kasar. Sun kuma yi watsi da wata jituwar kan iyaka da aka cimma a Biyana da Montenegro, wadda suka ce ta sa Kosovo ta rasa wani sashen kasar ta. Kosovo da Sabiya sun gwabza yaki tsakanin shekara ta 1998 zuwa 1999, wanda ya zo ƙarshe bayan hare-haren bom na jiragen NATO da suka tilasta ma sojojin Sabiya ficewa daga Kosovo. Tokar fa'a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata kungiya a Misir mai alaka da ISIS ta ce ita ta kai hari jiya Asabar, wanda ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro biyu a kan hanyarsu ta zuwa wurin aiki a bayan garin birnin Al-Ahira. Yan bindigar sun auna wata mota mai dauke da wani dan sanda da soja a lardin Giza na Misir din. A wani harin kuma na daban da yammacin ranar Juma'a, wani dan bindiga rike da wuka ya daddaba wukar ma wasu yan yawon bude ido su uku da ke cin abinci a wani otel da ke wata mashakatar gabar tekun Bahar Al-Amurko Red Sea. Kafafen yada labaran kasa da kasa sun ce kungiyar ISIS ta buga wani bayani a kafar ya wato sada zumunci mai ikirarin ita ta kai harin na jiya Asabar. Ba a tantance wannan ikirari nan take ba, to amma bayanin da aka buga a yaran internet din yayi kama da waɗanda a baya suka fito daga kungiyar mai alaka da ISIS a Misira. Amma har yanzu kungiyar wato bata dau alhakin abinda ya faru dangane da daukar da aka yi ba.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, masu assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Manya daga cikin matsaloli da suke addabar ci gaban ilimi musamman a arewacin Najeriya sune rashin wadatattu kuma ƙwararrun malamai da kuma rashin ɗakunan karatu wato azuzuwa. Saboda haka ne marajin wata kungiyar farar hula da ke kokawa ganin an samu ci gaban al'umma da ake kira Human Capital Development da Turanci, Malam Isa Gidado ya kira gwamnatocin arewacin Najeriya su mai da hankali kware ta wajen ware magudan kuɗi ga fannin ilimi. Malam Gidado ya bayyana haka ne a hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
Ana wa gani fannin ilimi a arewacin Najeriya wani abu ne da ke buƙatar dubawa sosai daga gwamnati, babu kamar wannan gwamnati da muke ciki. Saboda in aka duba tun shekaru da dama ana ta ƙoƙarin a ga yadda za a magance matsala ta ilimi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, kuma babu kamar Arewa. Saboda a gaskiyar magana yanzu aka duba ilimi a Arewa wani abu ne da ya ɗauki wani fanni daban nashi, duk da gwamnati na ƙoƙarin ta ga an gyara, to amma akwai abubuwan da ita gwamnati bata duba ta gansu ba. Dan yanzu in aka samu makarantu haka da dama kamar makarantunmu na local government, wannan primary schools, za a ga cewa under roof daya a cikin aji daya za ka samu primary 1A, primary 1B, primary 1C a cikin aji daya. Wanda ya kamata a ce primary 1A na da nashi ginin daban, primary 1C na da nashi ginin daban, primary 1B na da nashi ginin daban. To suna cikin aji daya ne. Kuma a wannan ajin yanzu misali za ka ga primary 1A na da yaro 30 da wani abu, 1B na da 30 da wani abu, 1C na da 30 da wani abu. To sai ka ga kusan yaro 100 ne a cikin aji daya. To babu yadda za a yi yara ƙanana sun zauna a wannan aji wasa da faɗa ba zai iya bari har malama ta samu hankalin yara ba, ko malami ya samu hankalin yara. Sannan kuma gwamnati ta ce ta ɗauki malamai ko da aji da malamin shi, kuma gwamnatin nan tana biyan malaman nan, kuma malaman nan suna wurin. saboda ba da dadewa ba lokacin da sabon gwamnati ta hawo naso inji malam Nasir El-Rufai an yi magana cewa zai ƙara daukan malaman makarantu na yara. To daukan malaman makarantu na yara kamar a jihar Kaduna state ba shine matsalar ma a Kaduna ba. Matsala a Kaduna state ita ce a samu ƙarin ajujuwa tukunna. Kowane aji ya samu nashi gashin kanshi malami ɗaya kalli yaro 30 da ake magana ratio. Malami ɗaya kalli yaro 30 ba malami ɗaya yana kallon yaro 90 da wani abu ba. Kusan yaro 100 a aji da malami ɗaya kaga abin ba lallai ne malami ya samu hankalin yara ba zai ji da controlling aji shi ne ko zai ji da koyarwa. To kuma ana magana ƙarin ma'aikata in yanzu an ƙaro ma'aikata to su shiga ina tunda ba a isassun ajujuwa. Kuma gaskiya magana abun zama ma banda ma littattafan rubutu littattafan karatu abun zama ma matsala ne dan a cikin yan aikace aikace da muka yi da ko shekara ɗaya ba ai ba mun gano cewa akwai matsala banda ta aji akwai matsala ta wurin zama. Ajujuwa da dama sai ka kusan yaro 100 ne ba kujera ɗaya ta zama a kasa aiki. To sai ka ga malami ma ba zai gane waye ya zo yau ba waye bai zo ba. Ba haka dai matsalolin suke ta tafiya wanda kuma gaskiya gwamnati ya kamata ta duba ta gano menene ina ne matsalar take. Matsalar gaskiya ba wai ta ƙarin malamai bane kuma yawanci malaman nan da ake ɗauka sai ka ga ba su da qualification da ya kamata a ci an ba su aiki saboda yanzu aiki ya zama abin da ya zama ƙasar nan sai ka ga wai ana ɗaukar mutum aiki don waka sani. An ba mutum aiki based on ya san wani ne a gwamnati to an ba shi aiki an tura shi. Kuma yanzu postin ma da ake yi na ma'aikata wani ba za a iya tura shi rural area ba. To sai ka ga malamai sun yi yawa a urban makarantu amma babu malamai da yawa a rural makarantu.
Wato ƙauyuka kenan ko?
Ko karkara? A karkaranmu. Sai ka ga karkara babu malamai enough. Can ne ake ta kukan ba malamai ba malamai. Bayan malamai suna nan cikin birane. Saboda aka tashi yin postin ba a postin din su su tafi ƙauyuka. Saboda mutum zai ce nawa ne albashin da zan je in zauna a ƙauye. To haka mutanen ma suke haka abubuwan suke ta faruwa. Don so sai ka ga ka je makarantar ƙauye a ce maka ba a da isassun malamai. In yanzu ka ɗauki makaranta uku da ke cikin birni ka cikin Kaduna state central sai ka ga malamai har sun musu yawa. Wani ma bai da ajin da zai kama amma yana ne yana karɓar albashi. Wannan abubuwa ne da ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta duba ba gwamnati ta zauna daga ofis. Tana making policies ba tana yanke hukunci tana zartarwa ta ce ga yadda za ta yi kaza akan makaranta za ta yi wannan za ta yi wannan. Kuma gaskiya wata babbar shawara ya kamata gwamnatocinmu na Najeriya su yi aiki sosai tare da ƙungiyoyinmu wanda ake kira non-governmental organizations.
Wato ƙungiyoyi masu zaman kansu?
Ƙungiyoyi masu zaman kansu. Yin suka yi aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu saboda ƙungiyoyin nan ba kuɗi suke nema wurin gwamnati ba. Shawara suke ba gwamnati akan yadda za a samu haƙƙoƙin jama'a a magance su. Shawara suke nema kuma ƙungiyoyin nan da dama za ka ga suna carrying out surveys suna bincike akan abin da ke hana ci gaba na makarantu abin da ke hana ci gaba na asibitoci. To in ana zama da irin waɗannan ƙungiyoyin ana karɓar reports ɗin to za a samu abin da ake nema.
Idan kamar misali muka dubi abin da ya shafi kimi ko kuma quality karatu yara musamman ina muka kwana a nan?
Gaskiya ana magana yara fahimta yara na ɗaukar karatu a da makarantun gwamnati suna gogewa su lokacin ba private school da yawa sai ka ga makarantar gwamnati ta shiga gasa makarantar gwamnati ta zo na ɗaya amma yanzu banda yaƙinin da zan ce maka in ka tura ɗan government school ya je ya takara da ɗan wata private school a gasar karatu zai ci wani abu. Gaskiya ba zai yi ba saboda yanzu yara da yawa sai ka ga ko kashe kanka ko ci kanka bai iya ce ma da turanci ka gani. So turancin bai zauna musu ba duk yaran da ke zuwa makarantun gwamnati kamar yadda na gaya maka yara ne an cika kusan 100 a aji. Ya za a yi malami ya koyar da yara su samu fahimtar abin da ake so su fahimta ka ga ba zai yi ba. So irin da matsalolin da ke kawo irin haka ke so sai ka ga yara ba su samu fahimta malaman ma sun gaji.
Wani bangaren ilimi da gwamnatoci daga matakai daban-daban suka dukufa a kai shi ne ilimin ya mata da kuma na almajirai. Malami a kwalejin fasaha ta tarayya da ke Katsina Bashir Ruwan Godiya wanda ya gabatar da kasida kan taɓarɓarewar ilimi a wani taron ƙarawa juna sani kan harkokin ilimi da sashin Hausa na muryar Amurka da kuma hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka suka shirya a Katsina ya kuma magana kan batun ilimin almajiran a hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad.
In kika kalli tsarin kasar nan musamman abin da kashi bai shafi jihohi da ke arewacin Najeriya, musamman mu nan Katsina, jihar Sokoto, jihar Zamfara, jihar Kebbi, zaka ce a jihohi ne waɗanda suke da mafi yawancin su Hausawa da Fulani ko mafi yawancin su Musulmi. Kuma tsari na Hausawa Musulmi suna amfani da wannan tsari na koyar da yaran su tun suna ƙanana abin da shafi ilimi na Al-Qur'ani da kuma ilimi na addinin Musulunci ta hanyar makarantu na allo da aka sani. To amma yanzu zamani ya kawo cewa kwarai ba za a iya yada wannan tsari na ilimi ba. To amma kuma akwai buƙatar a sake inganta wannan tsari na bada ilimi na Al-Qur'ani da bada ilimi na karatu a gida, musamman ta hanyar haɓaka shi da kuma saka tsarin koyar da karatu na boko da kuma sana'o'i a cikin wannan tsari. Wanda a da kusan an bar shi ne kara zube, ana yin shi ba tare da wani tsari ba, kuma babu wani tallafi ga malami, ba kuma wani cikakken tsari da tabbatar cewa an samu kyakkyawan tsaro da kuma inganta lafiya ta su wa'innan almajirai din.
Bai juya akan shirin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na yin gyara akan yadda ake tafiyar da karatun allo da ilimin zamani haɗe da na koyon sana'o'i kuwa ga abin da yake cewa.
To yanzu an kawo tsari na gwamnatin tarayya kuma wasu jihohi irin namu na Katsina da na Kebbi da na Sokoto Zamfara sun dauki wannan tsari ta yanda cewa gwamnati za ta dauki malamai wanda za ta kula da su, tana kuma ba da kulawa ta hanyar ba da abinci da kuma kawo magunguna da kuma koyar da sana'o'i da kuma ilimin karatu da rubutu na sauran darussa irin su lissafi, irin su turanci da sauran darussa na zamani, domin ɗalibi in ya fita ya gama wannan karatu ya samu kusan abubuwa guda uku. Na farko ya samu ilimi na Al-Qur'ani da na addinin Musulunci, sannan ya samu ilimi na zamani na karatu da rubutu ta hanyar boko, sannan kuma ya samu sana'a wacce bayan ya fita zai iya rike kanshi. Kusan wannan shine tsarin tsarin da ake tawwa, kuma shi muke hore da 'yan jarida su samu yanda za su inganta wannan tsari, don mutane su kauce ma rashin son wannan tsari din, su kauce ma kiye da suke ma tsari na ilimin zamani, su kuma tabbatar cewa an jawo hankalinsu wajen sa 'ya'yansu ta makarantu.
An ce nuni ya isa ga mai hankali, ya kamata iyaye su yi amfani da shawari da Malam Bashir Ruwan Godiya ya bayar domin 'ya'yansu su tashi a cikin tarbiyya mai kyau da sana'o'in da suke iya riƙe kansu idan suka girma, tare da kasancewar masu matukar amfani a cikin al'umma. Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Daga Katsina mun samu rahoton cewa wani dan majalisar dokokin jihar Nasir Yahaya ya gabatar da wani kuduri wanda zai yi gyara ga dakunan bita ko dakunan karatu wanda ake kira library da turanci. Dan majalisa Nasir ya bayyana dalilin daukan wannan mataki a hira da suka yi da wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa.
Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Daura Nasir Yahaya shine ya gabatar da wani kuduri a gaban majalisar dokoki ta jihar Katsina akan gyaran dakunan karatu da suke cikin wani yanayi. Na tambaye shi ko me yasa ya gudanar da wannan kuduri.
Saboda hakikanin gaskiya idan ka duba irin yanda muke ciki yanzu a halin da ake ciki na rayuwa gabaki daya, ilimi yana kan gaba a dukkan harkoki na al'amari rayuwa gabaki daya idan ka duba. Gaskiya wurin tabarbarewar ilimi abinda muka duba bayan gyaran makaranta, yanayin da ke zuwa mu yi karatu bayan mun taso daga secondary school da yamma muna zuwa muna karatu muna research a wannan libraries nan lokacin da muna secondary school makaranta ta gaba da primary. To lokacin gwanin sha'awa zaka je ka iske wuri ne na nutsuwa, zaka iske shiru, zaka samu littafai wanda zaka duba ka samu ilimi da ƙarin ilimi da abubuwar dama. To amma wannan lokutan da wannan zamanin da muka shigo, musamman ka je library sunan su riga sun zama suna cikin gari, sun zama banda kasuwa da ajiyar motoci, da wurin ya zama kaman store na tarkace-tarkace. Babu abin da ake, babu inda za a je a samu ilimi a wannan dakuna. To wannan yana daga cikin abubuwan da muka duba muka kawo wannan kuduri babba domin samarwa da 'yan uwanmu matasa na gaba da secondary da ma university da kuma sauran dukkan wanda suke neman ilimi akan research, na ayi kokari a inganta wannan dakunan karatun, domin yanzu ilimi da komai ya zama a tafin hannu na zamani. Gabaki daya an riga ya zama kaman a yanar gizo a computer ce, musamman irin yanda muka duba rayuwar da muka shiga yanzu, a duk abin da kake bukata za ka ga. To amma idan aka yi e-libraries din nan, su ne wanda suke bukatar ai updating komai nasu standard a sa computerci da littafan da ma ba a samu su anan, waɗanda duk in ka shiga cikin computer duk abin da kake nema ta yanar gizo inda akwai net au komai kake bukata za ka yi downloading abin da babu shi, domin ka gani ka ƙara samun ilimi domin kwakwalwarka ta bude. Dan talaka da bai iya sayan computer ya kai gidansu ko baban shi sai mishi, to zai zo wannan e-libraries din nan zai samu ilimi, zai hau kan computer ya ƙara samun cikakken ilimi da nutsuwa da kwanciyar hankali don samun abubuwan da zai nemi ilimi a kansu. wannan shine dalilin da ya sa muka tabbatar da wannan kudirin namu dan mu samu mu inganta wuraren koyon karatu musamman dakuna na karatu a jihar Katsina baki daya.
Kai mai wakiltar karamar hukumar Daura ne a cikin wannan jihar ta Katsina, ganin cewa kila duka fadin jihar Katsina ake da wannan matsala, ya su sauran takwarorinka ƴan majalisa ko sun baka goyon baya akan wannan kudiri da ka gudanar?
Wannan kudiri da muka gudanar da shi mun gudanar ne ba ma akan gari na Daura kadai ba, mun gudanar da shi ne akan jihar Katsina gabaki daya. Ƴan uwana ƴan majalisu baki daya sun bani goyon baya libas ri domin mun tabbatar mun amince mun ma tura domin aiwatar da wannan abu zartawa domin su duba su ma kuma su zartar da wannan abu. Saboda haka mun tabbatar wannan goyen bayan ba abu ne ba na wuri daya, abu ne na jihar Katsina gabaki daya.
Hajja Zainab Yusuf Armayau ita ce babbar director mai kula da dakunan karatu a jihar ta Katsina, ta ce gwamnatocin baya akwai wasu ƴan majalisa da suka yi wannan yunkuri amma haƙa bata cimma ruwa ba.
Wancan jim din ko majalisa ma da suka taba yin wannan kokarin har suka rubuta resolution din su na abu wanda suke so a yi na game da library, to amma dai har gama abin nan din su zamanin su to ba a samu aka yi dai duka ba, amma an dan yi wasu abubuwa kuma an dan yi dan renovation kadan haka.
Kamar da me kuke bukata na gyara ko kuma na asa a cikin wannan dakunan karatu na?
To wato ko gaba daya dai library in san samu ne muna bukata ai muna gin na zamani, saboda wannan kowa ya san wannan na tun na local government ne, tun Katsina da local government, saboda haka gaba daya mu in da za a goge muna hawaye na ai muna gini na zamani modern library da ake wasu sauran wuraren.
Kuma a canza muku matsugo ne ma kenan?
Eh, a canza muna wuri ai muna shi wadataccen wuri inda zamu samu ofisoshi a wadace da ko ina wadata, da yanzu bamu da isassun ofisoshi
a wannan dakin karatu na kuna nan garin Katsina. Na kewaya cikin shi na ga kamar akwai na'ura masu amfani da kwakwalwa da aka ce mun wata hukuma ce ta ba ku gudunmuwa, to ya zuwa yanzu me ake ciki? Na ga kamar waɗannan abubuwan ba su amfani yanzu?
Eh, su wannan abun nan na computer kashi biyu ne, akwai na jaha akwai kuma na wanda ita wannan din NCC din ta yi muna. To kusan dukan su ba su wani aiki, saboda bamu da abun da zai tahiyar da abun nan din, dan abun ne wanda ke bukatar kuɗi wanda za a tahiyar da sayan su iyata da sauran abubuwa. Amma gwamnatin jaha yanzu ko a wannan budget da aka abun nan an yi magana, na ga suna na ana ta kokarin tada abun nan din a fara aiki.
Zaruddin Sanufin Tuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Shin daidai ne gwamnatin tarayya ta sayar da makarantun gwaji waɗanda suke ƙarƙashin kulawar kolejojin ilimi waɗanda ake amfani da su wajen horar da malamai a irin waɗannan kolejojin? Ga rahoto da Lawal Sani Kona ya haɗa mana kan haka.
Akwai takaddama da ta taso tsakanin hukumar kolejojin ilimin gwamnatin tarayya da ta malaman makarantun firamarin gwaji da ke ƙarƙashin kolejojin ilimin, wadda aka san su a turance da demonstration schools. Takaddamar ko ta taso ne bisa umarni da hukumar kolejojin ilimi ta tarayya ta bayar na niyyar gwamnatin tarayya na yaye waɗannan makarantu su zame mallakar masu hannu da shuni. Na tambayi Dr. Abdulhamid Muhammad, shugaban darussan ilimi na kolejin ilimi na tarayya da ke Yola, kan komai da waɗannan makarantu mallakar masu hannu da shuni abu ne da ya dace.
Kasa assasa wa'annan makarantu tun asali yana cikin tsarin karatun na kolejin, saboda akwai wasu darussa a cikin tsarin karatun na koleji din wa'anda ba za a iya aiwatar da su ba tare da irin wa'annan makarantun ba. Kamar misali, ka ce wai kana da makarantar horon malamin gona, baka da gonan inda za su ringa zuwa, haka wa'annan makarantun suke. Don haka akwai su suna da ainihin gurabe a cikin tsarin karatu, kuma suna da matuƙa muhimmanci ga tsarin karatun wa'annan koleji.
Wani malami a makarantar firamare, Malam Abdullahi Ibn Umar, yake makarantar wuri ne na koya wa ɗalibai masu koyon aikin malanta aiki.
Abun dai mu ya zo mana cikin mamaki haka da kuma al'ajabi, don ita kolejin horar da malamai su suke horar da malamai da za su je su karantar a makarantun primary da secondary. To in aka tabbatar da haka, kaga kenan a sai suna bukatan su nuna wa duniya cewa suna fitar da malamai ingantattu ta wajen samun irin wannan makaranta din da samun malamai waɗanda za su karantar wanda kaga su ne suka karantar da su kuma suka kafa makaranta da za su karantar da yara da za su samu ilimi ingantacce akwai macro teaching ana yi a makarantar akwai kuma observation teaching observation duk ana yi a makarantar a kaida na kundin ilimi da NCCE ta yi na dukkan makarantu masu ba da horar da malamai kaidan su dole ne su kafa makaranta yana cikin kundin na dole su kafa makaranta domin makarantar nan zai zama to kaman laboratory ne kama a ce fannin gona ne sannan kuma ba su gonan da za su nuna mutane to wannan wuri din wuri ne da zai zama to ana diba dalibai waɗanda ake koyar da su yanda za su karantar a dibe su aje a zuba su a makarantar su kalli yanda malamai suke karantarwa
Jama'a da dama na bayyana ra'ayin mai da makarantar ta zame na kuɗi na iya janyo cikas ga pension din malaman da ma kimar albashi da za a biya su haka kuma a ganin su yayiwu dalibai ma da za su yi koyarwar gwaji da kuma masu gudanar da nazari sai sun biya wasu kudade abinda a ganin su zai mai da ya hada ilimin malanta mawuyacin abu Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Yola
Masaro da aka Allah kamu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Kiba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Wani jirgin yakin Amurka mai lugudan bamabamai na dogon zango ya yi shawagi a sararin saman kasar Koriya ta Kudu a yau dinan Lahadi a wani al'amari tamkar martani ga Koriya ta Arewa kan gwajin makamin nuclear da ta yi na baya-bayan nan. Masu saka ido sun ce wasu hare-haren da aka kai wani garin da ke hannun 'yan tawayen Siriya a arewa maso yammacin kasar a jiya Asabar sun hallaka mutane da dama ciki har da farar hula da mayaka da kuma fursunoni. 'Yan sanda a Kosovo sun yi amfani da ruwan zafi da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa gangamin masu zanga-zangar kyamar gwamnati a Pristina babban birnin ƙasar. Gangamin wanda aka fara cikin lumana shine na baya-bayan nan a jerin zanga-zangogi na buƙatar a rusa gwamnatin saboda yarjejeniyar da ta kulla kwanan nan da Serbia da Montenegro da ke makwabtaka da Kosovo. Sannan wata kungiya a Misira mai alaka da ISIS ta ce ita ta kai hari jiya Asabar wanda ya sanadin mutuwar mutane koko jami'an tsaro biyu sannan kuma da raunata wasu.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.